jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zallunta yaki da almundahana kare haƙin dan adam jin gadan marayu haƙoƙin ma'aikatan da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya da sauransu a yau zamu daura kan batun korafin jami'an yan sandan Najeriya kan makalewar haƙin na aikin al'umma dan samar da zaman lafiya a ƙasa ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gulal idan wata kila mai sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata mun kawo korafin wasu jami'an yan sanda da suka share yawancin shekarun su suna aiki a Maiduguri jihar Borno musamman ma lokacin da aka sami illar yan Boko Haram suka kuma bayyana mana cewa sun yi aiki na tsawon shekaru 35 kafin su ritaya a 2018 amma wasu haƙoƙin su na tun lokacin da suke aiki sun makale kwatsam sai ga wani jami'in yan sanda mai matsayin sifeto da bai amince mu ambaci sunansa ba ya saurari shirin da muka gabatar kan yan sandan da suka yi ritaya inda yace ga rasu ma da suka samu suka ajiye aiki lafiya amma akwai waɗanda ke kan aiki a yanzu da ke rayuwa hannu baka hannun ƙwarya
in har saurare na saurare wannan shiri na ciki da gaskiya sabili da akwai abubuwan da yake damun mu a jami'an sanda wanda ba a cutata mana abda waɗanda suka yi ritaya har wa yanzu ba a cutata musu waɗansu sun yi ritaya ba su da abinci ba su da abin da za su ci balle su biya ma yaransu makaranta wanda muke aiki a yanzu muna da arrears wanda ya kamata gwamnati da kuma shi mai girma Inspector General Police da shi mai ritaya MD Abubakar da kuma shi mai rike da Police Committee na Abuja wato Senate dan House of Rep muna kiran su su dubi mu da idon rahama da kuma idon tausayi sabili da abubuwan da yake tafiya ya kamata kyautata ma yan sanda sabili da su gudanar da aikin su a yadda ya kamata mu muna tabbatar da cewa idan har aka biya muna haƙƙin mu za mu yi aiki babu kama hannu yaro
wato abinda muke magana nan shin kuma da kuke aiki a ko waɗanda cikin ku suke bin wani bashi ne da ba biya su ba
kwarai kuwa akwai muna da areas da aka promote namu daga inspector confirmed inspector zuwa sama muna da areas wata shida waɗanda aka biya daga kan constable zuwa on confirmed inspector tun watannin da suka shige biyu har wa yanzu za a ce za a biya mu yau ne ko gobe ne za a biya mu yau ne ko gobe ne har wa yanzu shiru kuma muna gani shi wanda ya kamata ya yi magana a kan wannan kudin shi ya kusa ya tafi shi ne muke kira muna ce ma waɗanda suka kunshi wannan rayuwarmu da su kyautata mana domin mu biya bukatu iyalinmu da namu na kanmu domin mu kama aikin dan sanda wanda za mu iya yin shi bilaki da gaskiya tsakaninmu da Allah
ka ce wanda ya kamata ya yi wannan abin ya kusa ya tafi waye ne wannan
shi Inspector General Police wanda yake kan kujera yanzu shi ne wanda ya kamata ya yi magana a biya mu wannan aikin domin waɗanda aka biya su daga baya daga constable zuwa
shi Usman Baba Alkali kenan
shi ne da ya kamata ya biya mu wannan kudin kuma har yanzu shiru ba mu ji abun da yake tafiya ba amma daga on confirmed inspector zuwa kasa an biya su mu kuma muna wanda muke sama double 8 zuwa sama ba a biya mu ba don wata biyu da suka wuce da an biya wa sauran so muna kira da shi inspector general mai girma inspector general police alkali baba ya dube mu da ido rahama da idon tausayi ya kyautata mana kami ya tafi shine muke kira kuma har wa yanzu batun maganan allowance election allowance an fara biya sauran idan za ka gani za ka ga kai kana banki daya da dan wanka sai ka ga ya same allowance na election din kuma kai ba za ka iya samuwa ba akwai wanda aka biya daga tun zaben shugaban kasa waɗansu sun samu, waɗansu har yanzu ba su samu ba, da an zo kuma an fara biya wannan bill, da za a fara biya wannan na gwamnoni da sauran ɗan majalisar jiya, sauran ma sun samu har yanzu ma sauran ma ba su samu ba. To muna kira shi mai girma Inspector General Police ya dube mu da idon tausayi, ya san da cewa mun ba da rayukanmu ne domin mu yi aiki, mu bautawa ƙasarmu, mu tabbatar ƙasarmu ta zanna a cikin ƙoshin lafiya. To shi yasa nake kira da murya mai ƙarfi da wayanda abubuwan din ya shafa da su taimaka, ya kamata su taimaka domin ‘yan sanda su yi aikinsu tsakaninsu da Allah. Shi ne abin da nake so in kira su manya-manyan shugabanninmu su dube mu a cikin wayannan al’amarin da muke ciki.
Wato kana nufin kuma rayuwarku ba ku jin daɗin yadda kuke gudanar da aiki kenan yanzu?
Gaskiya ba mu jin daɗin rayuwarmu, saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana a cikin rayuwarmu. Akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana, wanda kuma a gwamnati ta zubar da mu kara a zube, wanda kuma mu ne idon gwamnati, mu ne a cikin aikin siyasa, mu ne a cikin wannan demokaradiyya, mu kuma ba a kyautata mana yadda ya cancanta.
Akwai abin da ka faɗa ka nuna idan aka kyautata muku ne za ku yi ayyukan da suka dace wani abu mai kama da haka. Yanzu wannan rashin samun abubuwan na rage ƙarfin aikin da kuke yi ne?
Kwarai kuwa yana ragewa, saboda idan har za ka iya ba wa yaronka fartanya wanda yake da kyau ya tafi gona da shi, zai yi maka noman da ya cancanta. Domin idan baka ba shi fartanya wanda ya cancanta ba, to yaro nan ba zai maka noma da kuma aikin da kake bukata ya yi maka ba. Saboda akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a yi mana, kaga batu maganan uniform, tunda nake a rayuwana ba a taba daukan uniform a bani ba, daga cikin salari na ne nake daukawa in sai uniform da shi. Idan aka gani na fita da kyau, ni aikin nakan dauki kudi daga cikin albashin da ake bani in sai uniform da shi, in jinka da kudi na. So akwai wayansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a kyautata ma rayuwar ɗan sanda, da kalmi, da sauran kayan sawa, da sauransu. Amma kamar ni ban taba karban kyauta ko kuwa daga wurin hukumar ‘yan sanda da cewa an raba mana kayan sawa na hukuma ba.
Har kullum gwamnatin Najeriya na nuna tana sanar da matsalolin da ‘yan sanda ke ciki, kama daga waɗanda ke aiki har ma waɗanda suka yi ritayan. Cikin matakan gyara lamuran ‘yan sanda har da soke rundunar ‘yan sandan nan ta SAS, biyo bayan ƙorafin jama’a kan jami’an da ke aiki a rundunar na cin zarafin jama’a ta hanyar ayyukan rashin imani, har hakan ya kai ga mutane ba sa tausayawa ‘yan sanda idan suka faɗi wani halin neman taimako. Ministan ‘yan sanda Muhammadu Maigari Dingyaɗi ya tabbatar da wannan batu na masaniyar gwamnati kan halin da ‘yan sandan ke ciki da ke buƙatar a tallafa musu.
Kamar yadda na faɗa, muna cikin juyayi ƙwarai idan wannan abubuwan suka faru. Amma kamar yadda aka sani, ‘yan sanda a ƙasar nan sun daɗe suna fama da rashin kayan aiki, da rashin kulawa, da matsalolin wuraren zama, da matsalolin ofisoshinsu, da kayan aiki musamman. To wannan shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya fito da tsari iri-iri na ganin cewa an kyautata wannan matsayin. Kuma alhamdulillahi, kamar da ka sai an fito da Police Trust Fund, waɗanda suna tara kuɗi waɗanda za su fuskanci waɗannan matsalolin. Sannan kuma ba za ka ɗauki laihin jama'a ba a kan ‘yan mutane ‘yan ƙalilan wanda suka zama ɓata gurbi, domin in ka lura ‘yan sanda a ko’ina cikin ƙasar nan suna ayyuka, kuma ayyuka na alheri, ayyuka kuma na a zo a gani. Ba ma a Najeriya, a cikin duniya ma duk inda ‘yan sandan Najeriya suka je, za ka sun dawo da abubuwa na yabawa, abubuwa na mutuntawa, domin suna ayyuka su kamar ya kamata.
Masu sauraro za mu ci gaba da saka ido don ganin waɗannan mazaje da suke wa ƙasa hidima don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. A kasance da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Ali Kaya daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.